Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jan mata yanar gizo a VOA Hausa .com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fiki
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 10 ga watan Agusta na shekarar 2022, zani waiwaye ne da tunatarwa da muka yi akan dalilan da ke sa mata shiga cikin harkar garkuwa da mutane da kuma irin tasirinsa ga al'umma.
Kake Zara, muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu ne, wakilin sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da leƙa birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki da za su gabatar mana da kansu. To Halima, gare ki.
Kabir ɗan Kano ce ɗan Najeriya.
To eh baba,
kai suna na Hauwa Mustafa Babura daga Babura Jigawa State, mazauniya a nan Kansas City, Missouri, America.
Na'am.
To Dr. Maryam Nasir.
Na'am.
Ina aiki a Jami'ar Yusuf mai zama asali da ke nan Kano.
Masha Allah. Captain Saura kai.
Suna Captain Ibrahim Sharif, na zama a ƙasar Afirka ta Kudu, sannan masanin musamman jirgin sama.
Na'am. Masha Allah, barkamu da shigowa wannan zaure. Mun gode ƙwarai da amsa goron gayyata. Bari mu fara da Amir akan wannan maudu'i da muka dauko na yau, shine yadda ake ganin kaman mata zuciyoyinsu ya bushe sakamakon yadda ake neman kuɗi ido rufe, wasu kuma ko menene ke jawo waɗannan ɗabi'u marasa kyau da ake samun mata a ciki, musamman ma idan muka duba lamarin wannan yarinya ta Kano da aka kashe, kuma a yanzu an samu mutumin da shi da kanshi ya fito fili yace ya aikata wannan laifi, ya ce shi kuma bai aikata laifin ba a yanzu, kuma matar shi na cikin danyen aiki da aka yi dumu-dumu. Ko menene dai ya sa mata ba za ta ce sai na bi diddigin yanayin da za a ce miji na ya kawo ya gida, ban san ko ya sace ta bane ko menene, kuma ta zauna da yarinya ya kai ga ma an kashe yarinya? Shin me ya kai mu ga wannan yanayi da muke ciki, da mata ke shigar da kansu cikin al'amuran bata gari, musamman yan bindiga da suka addabi yankin Arewa maso yamma a yanzu?
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ina ganin gaskiya abubuwan da suke fara kawo wa'annan matsaloli, da farko dai zan yi magana akan ilimin tauhid, ilimi na tauhid. Idan ka san waye Allah, ka san hukuncen da ya hana ka ko kuma ya sa ka kai abu a matsayinka na musulmi, to ba yanda za a yi kuma ka zaman na kana daga cikin wa'anda za su aikata wannan. Sannan kuma a gani na abin da ya sa mata suke shiga banda matsala ta ilimi har da matsala ta tarbiyya. Ba na so in yadda da zancen way frustration, halin da wazan suke sa su ne yake sawa su shiga irin wannan yanayi, ko kuma a'a ya zo ya yi threatening ɗinki ya ce sai kin in baki yi ba barazana, ko ya mata barazana akan wani abu. Gaskiya ba na so in yadda da wannan, saboda a gani na ita mace kamata ya zama uwar kowa. Tun da na haihu na san cewa kowane da ya kamata a ce ya zama danki, saboda ita mace uwa ce, kuma ba sai ma mace ta haihu ba, kawai ita mace ko da wani matsala wurin ta ake zuwa. To idan bata zama wadda za ta tona mishi asiri ba, yayi abu ba daidai ba, ai bai kamata ta zama wadda za ta taimaka mai ba. Saboda haka gaskiya ina ganin gaskiya duk akan aka koma ilimi ne da ba mu da shi na tauhidi, mu koma makaranta mu koyi ilimin addini zai taimaka sosai mu da muke taso da yara yanzu muna ganin ai wannan a presently wanda yake faruwa shine ya kamata ai maganin shi a'a mu da muke taso da yara yanzu mu ne ya kamata mu ba su tarbiyya mu nuna musu menene addini wane ne Allah ya kamata akwai wani tarbiyya da ilimin addini ba wai ilimin boko kadai aka ce mutun ya nema ba ba ma ba wa ilimin addini muhimmanci shi yasa ake samun haka
mun gode kwarai da gaskiya Amir bar mu koma ga baba baba a ganinki me ya kai maga yanayin da muke ciki da mata ke tsinduma kansu cikin aikata muggan lifuffuka
to abinda nake gani tunda dai wannan ra'ayi ne muke fada ba lallai wai zurfin ilimi gare ka a cikin wannan abun ba amma shekaru yana iya ba mutum basira yana dan agaza maka da basira ka kalli yanayin da al'umma take ciki ka kuma kamanta kai yadda ka tashi da yadda yanzu ka tsinci rayuwa da irin masifin da ake ciki kai kokarin ka fahimtar da kanka kuma ka fahimtar da jama'a akan irin kalubalen da muke samun kanmu a zamanin nan to tunda yanzu magana ce wannan tambaya akan mata da kika ce me isa suke agazawa kamar ƴan ta'adda ko kuma muke samun kanmu a cikin matsayi wanda ake yin wato cutarwa ake cutar da mutane yadda ma wato kwakwalwa za ta iya dauka to na farko ni a gani na daga farko zan dauko amsa ta daga bangare na malamar makaranta to a makaranta dai kowane wato jijjige da ake koyarwa da mutum shine wato asali akasari ba wai kuma wai nace nayi research bane na gani ba akasari in aka bi diddigi aka kalli asalin tarbiyya ba ta gari da mutane da suke irin wannan tsananin crime a community to wallahi akwai magana a cikin yadda suka tashi a gidansu iyayensu suka musu tarbiyya a cikin yadda suka tashi a unguwarsu suka ga ake yi da waɗanda suke mu'amala a rayuwarsu tun kafin a zo kan ma wai wani lokaci a yanzu da suka samu kansu wanda a ce mace mata aure ce ko an mata auren dole ko kuma bazawara ce ko ma dai wani matsayi take ciki sai mun koma diddigi mun kalli yanda rayuwarsu take wane ne ya tarbiyyantar da su suna yara me suka gani ai za ku ga ai misali kamar yanzu da serial killers da ake da su eh alhamdulillah akwai psychologist a cikin mu nan da kika ce to za ta iya kara mana haske akan wannan fanni za ku ga cewa tun suna yara sun fara nuna wata irin halayya da ya kamata a lura da ita to a society dinmu muna da abubuwa wato a cikin al'adunmu na Hausa da al'ummarmu ta Hausawa da musuluncinmu abubuwanmu na Hausa a cikin talauci da tsananin tashin hankali da ake tayar da yara ba a lura da su ba a kulawa da tarbiyyarsu mutum ma yana da yana harkilanci da iyalin ga haihuwa da ake tayi ba a lura da yara wasu yaran nan kuma za ku gani ko a filin yaki aka haife su ko kuma a gurin isu kansu sun tashi sun ga an yi wa uwarsu fade wato suna da trauma akwai wani abu dai da yake wrong a kwakwalwarsu wanda yake tada fitina irin wannan da ba mu san gabanta ba ba gabas ba arewa lalle ya kamata a bincika yadda tarbiyya take a wannan zamani to ni dai abu na farko kenan da zan iya cewa kafin su kuma sauran jama'a su yi magana
na'am mun gode kwarai da gaske baba bari mu koma ga psychologist kafin captain sharif Dr. Maryam gaki kina da ilimin sanin halayyar dan adam ya kike ganin muka tsinci kuma a cikin wannan yanayi musamman mata wanda aka sani da tausayi tun fil azari ma yau an waye gari mata da kansu suke taimakon bata gari kai musu abinci kayayyakin masarufi da dai sauransu wasu ma su suke rike yaran da ake sacewa don karban kuɗin fansa kai kike ganin muka tsinci kanmu a wannan fanni musamman a fuskar ilimin da kike da shi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam rahmatullah
to gaskiya kamar yanda wasu ke bayani yanzu ta faɗa zan yi dan ƙarin bayani akan abin da ta faɗa din kamar ta bangaren tun daga yarinta gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa ta yi bayanin kamar trauma irin wani tashin hankali da yake faruwa yawanci irin wayannan masu wannan dabi'u in aka duba za a ga sun zo daga abin da ake kira broken homes gidansu ba su tashi cikin kwanciyar hankali ba yawanci za a ga ko babu uwa a gidan ko yara sun tashi a hannun matar uba tana ta azabtar da su ko uban ma bai sa ido a kai ba to a samu matsala wurin karɓar tarbiyya da makamantansu to wannan abin yana saka wasu abubuwa da suke gani ko suke tashi a cikin su yana saka ba zuciyarsu ta dake kenan babu tausayi yanzu misali kamar wanda a ce a wannan ɗan shekaru din yake buƙatar kulawar uwa yazo bai samu ba a tashi a cikin azabtar da shi ko ita su tashi cikin azaba ko rashin tausayi da mito su ma ba za su ji tausayin zaman wani ba to yawanci abin da yake faruwa kenan tun daga yarinta wasu kuma ma a haka suka tashi sai daga baya ma abin yake faruwa kamar misalin aka shiga bangaren wasu za su dauka dabi'un kaman shaye-shaye haka to shi ma wannan yana gutar da hankalin su ya kike kashe zuciyar su ya zama na ba su wannan tausayin da ya kamata a ce mace tana da shi ya zama ya kike kashe din to sannan kuma akan samu wasu a cikin kamar yanayin aure din suna tare da mai gidan su to shi kanshi mai gidan ya zama shine yake saka musu trauma din za su iya tashi da tarbiyyar su sun samu tarbiyya sun samu ilimi to amma wannan trauma din da suka samu ta wannan zamantakewar auren za ta iya kwance su ya zama na su ma sun dake su kike kashe sannan kuma akwai abin da ake kira kamar hero wash kaman wanda akai bayani kan cewa suna ana ma samu a cikin wayannan ba samu wannan trauma din daga wannan ba ta gari din kuma wani abu saboda tsananin zafin ciwon wannan trauma din wani abu sai ya kwanci a cikin kwakwalwarsu sai ya zama na har sun fara maganin cewa wayannan wayanda suka saka a cikin wannan ugubar kaman su ne ma masu cutar ina bayani ne akan abin da ake kira hero worship
na'am
ko hero syndrome so kama wanda suka aikata wannan mummunan aiki akan mutum ya koma ce ko namiji ne za su iya samuwa da wannan larura wanda ya aikata wannan mummunan abin me ya kwanya zama na kana kyamatar shi ko kana tsoron shi ko wani abu haka saboda tsabar tsananin ugubar da mutum ya shiga sai wani abu ya juya a cikin kwakwalwar sai ya zama na cewa suna ma kallon sa kaman kan cewa ai wannan mutum ne da yake so na ko ni ma ina son shi ko kuma duk wani kwanciyar hankali da wani jin dadi na yana tattare da wannan mutum din to wayannan sune kaman takaitaccen abubuwa dai da suka zo ta bangaren psychology akwai dai abubuwa da yawa amma dai a takaice dai wayannan sune dai zan iya magana akan su yanzu
na'am mun gode kwarai Dr. Maryam bari mu koma ga Captain Ibrahim Sharif Captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai mata na taimakawa bata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu bane kawai dai an tillasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu
ya rabana mun takaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata ya yan mun dishi mata ya yan mun dishi so son ka ye mun mata 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 so son ka ci ye mun mata so son ka sa ye mun mata almokajirma agai ga mata to ga ga mata
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaba tattaunawar
bari mu koma ga Captain Ibrahim Sharif Captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai mata na taimakawa bata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu bane kawai dai an tillasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu
to Halima na gode da wannan dama da kika bani kuma ina rawa ƴan uwana da abokan ziki wanda suka zo nan barka da su kamar da yanda muka sani dai arewacin Najeriya wato kasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya so a halin da muka samu kanmu yanzu ko kuma halin da mata suka samu kansu yanzu shine akwai gaba daya tabarbarewar ilimi sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya akwai al'adu da yawa da muka dauka da ba namu ba muka riga muka sa su ta zama namu to wannan gaba ki da ya kama na cikas kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya gaba ki da arewacin Najeriya wala ga mata wala ga maza sannan haka zalika don bai sha'anin kodana kula wanda yanzu zaki ga iyaye ba sa sa ido akan iyayensu haka zalika iyaye su kansu ba su tamu da iyayensu ba sannan kuma akwai matsaloli na aure wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure zaki ga mace an sa ta aka mata auren dole ta aure wanda ba ta so ko kuma an nuna mace an arewa cewa an ba ta aure ba akwai matsala so haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta an juya shi a baibe kuma sannan ki dai yanzu a harkar da muke tafiya gaba ki dai jahilci ta riga ta yi mana katutu duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa masu jahilci su suke rutan mu. So saboda haka zaki ga da mata akwai rashin aiki ne, akwai rashin abinci, akwai yunwa. Sannan kasar mu Najeriya da muke ciki dole mu duba wace irin kasa ce, ya yanayin tattalin arzikin kasar yake, sannan ya yanayin mutanen kasar yake. Sannan kuma da yawa mutane ba su lafiya, amma ban san ma ban su lafiya ba. Da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa, kamar yadda the psychologist sun mata faɗa. Sannan zaki ga yara ne ake haifan su da baki ɗaya ma ba amma san wani irin yara bane, ba a san yaya suke ba, yaya yanayin lafiya suke, haka su ma kan su yayan. Sannan banda haka idan kika duba fannin aure zaki ga cewa da yawa mazaje ba sa daukan haƙƙin da Allah ya dora musu kan magana aure. Haka zalika yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali, sannan kuma su shiga cikin irin bata gari, saboda daga wanda yazo ya gaya miki cewa za a samu dubu ɗaya nan, kina ganin mijinki bai baki ba, to tafnabi in dai ba imani gare ki ba kuma ba tsoron Allah gare ki ba, saboda kina ganin cewa zaki wannan din ce da yayanki dole zaki shiga irin wannan harka. Sannan maza mu kanmu muna da koda na kula a kan harkar iyalin mu, harkar kai gidan mu. Sannan mun sakan wa mata duka wayannan harkokin da muke ganin cewa ai yanzu wai rayuwar ta zama taimake ne in taimake ka. Wannan ba daidai bane, kuma wannan ba ka'ida bace ta musulunci. Namiji shi aka san yaje fita ya nema, haka zalika in baka samu ba matar ka za ta yi taimaka maka. Amma yanzu mun maida abin ya zama cewa mace ta kawo 50% kai ma namiji ka kawo 50%. To wannan abin yana sawa da yawa mata su shiga wani hali, saboda ba za su iya ganin yayan suna cikin wani hali ba ko suna cikin talauci. Sannan kasar ma ta riga ta zama wani iri yanda gabaki ɗaya yanzu kowa ya shiga halin ha'ula'i, kowa yana cikin masifa da wahala, ba wanda yake jin daɗin kasar su. Wannan ya riga ya sa gabaki ɗaya bata gari sun amfani da wayannan sha'anin, sun shigo cikin mutane su kuma sun gurɓata mana al'umma, sun gurɓata matanmu. Abinda zan iya cewa ke
nan. To mun gode kwarai da gaske. Ina mafita ga wannan lamarin da muka samu kanmu a ciki? Bari mu fara da Umma Amir.
Gaskiya ina ganin mafita akan wannan abin kawai mu koma mu nemi ilimin addini. Inda ilimin addini a gani na wallahi tallahi ba za a rinka yin irin haka ba, saboda haka ya kamata ya zama nauyi ne akan mu kowane dan adam da Allah ya halicce ka a cikin mutane ba a cikin dabbobi ba. Mu sani cewa dole ne mu rinka ilmantar da makotanmu da kowa da kowa, ya zamana an san akwai ilimin addini. Sannan kuma a riyada cewa idan abu ya samu dan uwanka ya same ka, saboda haka a zo a zama an sa ido, makoci ya rinka sa ido akan abin da yake faruwa da makocin shi, shine a gani na shawarar da zan ba.
Na'am, mun gode baba.
To akwai hanyoyi da yawa da za a iya samun nasara a samu fita daga illolin zamani. Ya kamata wato a haɓaka tattalin arzikin mutane, ya zamana cewa mutane suna da abubuwan basic na rayuwa, abinci, ruwa, gurin kwana, shelter, irin hakan nan. Sannan ya kamata a ce security na jama'a, tsaron rayuka wanda ya kamata a ɗauka da mahimmanci. Mu a ɓangaren mu na ilimi na koyar da yara da muke da shi, idan yaro ba shi da ibin abincin da zai ci, a samu kwakwalwa da za ta yi aiki ta gari, ta yi tunani na gari, ba shi da security a rayuwa, zai zamana cewa ba shi da wani abu da yake ji da shi da zai rabu da shi har ya yi tunani mai kyau. To idan ku haka ta tashi, duk wanda ya zo ya nuna masa ga gurin fa da zan baka abinci ka sha ka ci, komin rashin kyansa nan zai faku. Gurin wannan fakuwa kuma a nan mutum yake samun gurbantar tarbiya. To dole mu gyara tun daga farko, kamar yadda Rahama ta ce mu koma ga Allah. Wa'annan abubuwa ne da already an shimfiɗa mana su a addini, ba wani abu ne sabo da sai mun koya daga kasashen waje ba. A addinin mu suka tuntun, idan muka koma gwamnati ta bawa talaka haƙƙinsa, kuma sannan ta ɗauki talaka da yake bata da tattalin rayuwar mutane ta hukunta shi, to wallahi za a samu canji.
Na'am, to mun gode baba. Saura captain, menene mafita?
Mafita ta farko shine mu koma ga Allah. Mafita na biyu shine kuma dole sai gwamnati ta samo wa mutane abubuwan walwala da abubuwan da ya kamata mutane su samu na ilimi, na abinci, na wadatar rayuwa, kamar yadda kowace gwamnatin kasa take samo wa mutanenta ingantaccen rayuwa da ingantaccen ilimi da ingantaccen wajen kwana da tsaro da sauransu. Na uku kuma shine banda haka dole sai gwamnati ta jajirce a wajen sa ido, kuma sannan ta tabbatar da cewa sai akwai hukunce-hukunce na wa'anda idan aka same su da wa'annan laifi, sannan dole sai an kawo mana hukunce-hukunce wanda za su kawo mana ƙarshen irin matsalolin aure, ko kuma ana tilasta mata aure, ko kuma ana sa mata auren da ba sa so, ko kuma a ƙayyade iya yanayin yadda ake yin wa'annan kidayar haihuwar da kuma yadda ake yin irin wa'annan aurenrukan. Mutum ba shi da hali a sa dokar cewa ba zai yi aure ba har sai ya samu abin da zai iya ciyar da wa'annan yaran ko kuma wannan matar. Sannan banda haka dole sai mun koma kan tsarin da muke da shi na da, ba wai mu koma kan tsarin da muke da shi na da ba wanda za a ce kawai a sa ido, a'a, zamani ya zo za mu iya zamanantar da irin wannan tsarurrukan yanda za su amfani al'ummar mu. Yanzu ba lalle sai ka kira daga ci ko ka je gidan mai unguwa ba, za ka iya ɗaukan waya ka
kira mai unguwa kuka kira daga ciki idan muka ga abu da ya bata cikin al'umma mu yi magana akai sannan mu dinga kula da mutane mu dinga ganin yaya dan wancin yake yaya dan wani yake sannan haka ne za a samu gyara haka ne za a samu ci gaba sannan kuma sai mun koma irin tsarin da iyayen mu suka yi shine na taimake shiniya dan mu yanda muka taso gidajen mu zaki ga akwai dan makota akwai dan mai gida kowa ɗaya ne ana taimakawa za kowa zai je makaranta yau mun tsinci halin mu kowa harkar sa yake ba wanda yake kula da kowa babu zumunci yayi karanci sannan shi sa al'umma ta tagayyara sannan kuma gashi akwai yawan talauci da wato duk da sai mun taimakawa mutanen mu sai mun karfafa musu gwiwa sannan sai mun tabbatar da cewa yara suna zuwa makaranta haka mata suna zuwa makaranta koda ba su ilimin boko ba za su iya dinga zuwa ilimin addini ta san dai Allah ya ce Annabi ya ce sannan a dinga kulawa da su a dinga sa ido to ina ganin in Allah ya yarda akai wannan za a samu mafita kuma gwamnati sai ta ƙara jajircewa kuma sai ta kula da mutanen ta sannan mu kanmu mutane za mu iya kula da sauran mutane dan mu kanmu ba za mu yi komai ba dole sai da sa hannun gwamnati cire taimakon gwamnati
mun gode kwarai da gaske Dr. Maryam idan kina jin mu za mu soke bada abin da kike ganin shine mafita
to bayan dai duk abubuwan da suka faffada ƙari da abu ɗaya da dare aka dan manta shine addu'a wannan abubuwan da matakan duk matakai ne da za a iya cimma amma fa sai an dafa da addu'a kuma kamar yanda ya bayani captain kamar tarbiyyar da zaka ga mutum ɗaya a unguwa misali akwai wanda ake shayi kuma ya isa da ƴaƴanka ya tarbiyyantar maka da su amma iyayen yanzu sun watsar da wannan sai kaga uwa da uba sun fita sun je wai yaran su sun yi fada sun shiga makota suna fada suna zage zage saboda an tsawatarwa da danka ko an sa danka a hanya ko makamancin haka to dole mu koma wancan yanayi da ake cikin da tunda iyayen mu ga abinda suka yi kuma mun tashi mu a daidai yanzu kuma ga abinda ake ana ganin kuma tarbiyyar tana ƙara lalacewa to ya kamata a koma in ya so kamar yanda captain ya bayani sai a dan gyara a zamanantar da irin wannan din to kuma dai dole in ƙara jaddada gaskiya sai an hada da addu'a dan lalacewar ta yi yawa da ba za mu iya mu kadai ba gaskiya dole sai mun hada da koma ga Allah
na'am
Allah ya ba mu mafita
amin summa amin mun gode Dr. Maryam da ƙarshe dai a matsayin ku na mata da al'umma gaba ɗaya wanda mun kunshi mata da maza a wannan zaure a yau ta wani gaba kuke ganin za a iya wayar da kan mata waɗanda ba su da isasshen ilimin boko ko na arabiya da zai taimaka musu wajen tantance gaskiya da ƙarya kamar wasu da zaka ji wai mazajen suka ce musu idan baka yi kaza ba zan sake ka kuma mazajen suna aikata muggan laifuka ne a waje misali ne da wannan mutumin Tanko da ya kashe yarinya a Kano ya kawo matarsa yar shekara 5 ta kuke ganin za a iya wayar da kan mata wajen su rika lura
kamar wannan zancen wannan idi a gari na ba yanda za a ce matar shi ba ta ba hada baki suka yi da ita ba ba yanda za a ce an dauko maka yarinya baka san ta ba baka san daga ina take ba a gaya maka abu da ita naji tana cewa wai ko ce mata yan uwan iyayen yarinya ko ba sa nan ko sun yi tafiya shine aka kawo masa ita a ina ake yin haka kuma an haka ka yadda da abu ba ai ko baka fallasa mijinka ba ko baka tona masa asiri ba ai akwai hukuma ko za ta iya zuwa ta samu hukuma ta ce hukuma su yi mata bayani me yake faruwa ko kuma ta tafi gidan iyayenta ta ce ga abin da ita da ya faru bai mata ba to dole tunda har ta yadda ta rike wannan yarinya to gaskiya ne a gani na ta san me ake ciki kila ma sun saba ne ko makamancin haka gaskiya dai dole a tashi a tsaye malaman addini su shigo kowane misali bangaren ashi kamar likitoci na kwakwalwa da irin psychologist haka da kamar likitocin mata da lauyoyi da duk dai sai an yi hadaka an yi kamar ya an zauna an duba an ga ina ne mafita saboda abubuwa ne farai da gaske wannan point din lafiya gaskiya ta yi magana kuma banda haka mu akan kanmu kowane mutum daya a cikin mu ya sani cewa yana da nauyi akan sa a matsayinsa na musulmi kuma a matsayinsa na dan arewa na yada sako makota ina yawan fada makotan ku masu kitsan ku ba shi din su za a rinka yi kamar wasu kin gane su ba mutane bane dole a nuna musu soyayya a rinka jin su a jiki a mace ce kika ga alama tana da matsala a gidan mijinta kin zata ki nuna mata ilimin addini ta san Qur'ani wallahi kin ga masu cewa wai in baki abu ba zan sake ki wallahi idan kika san Qur'ani to zaki san kina da hakoki da yawa a matsayin ki na mace wanda ba sai da wannan barazana ta rikita ki ba sanin ilimin addini yana da muhimmanci amma ne ba yanda za a yi ba mu lubuci ilimin addini ba tare da ya koshi da abinci kamar yanda babu hawace tsakani da Allah akwai wasu nauyiyyika da idan ba a dauke musu ba ba za mu kasu iya concentrating akan makaranta ba saboda haka dole ne nauyi ne akan gwamnati ta tashi tsaye wurin kokari da ba da ilimi da ba da security da ba da abinci sannan mu kuma a matsayin mu na al'umma duk channel din da za mu bi mu yada ilimin addini ba sai wanda wai zai kira kanshi wai scholar ba duty ne akan kowanne bawan Allah Allah ya dinka reminder a tunatar a koma islamiya badawa nake da unguwar mu amma wallahi akwai wayanda ba su san ko e ba a turanci ba su san ko alif ba amma suka shiga makarantar nan kuma baki gaba yanzu mun yi saukar daliban mu kwanan nan manya-manyan tsofaffin mutane saboda haka ba wanda zai ce wai yanzu babu islamiya na zuwa makarantar a nemi ilimi gaskiya ni ina ganin inda ilimin addini da ilimin tauhid wallahi wayannan abubuwan za su ragu kowani kunci ka shiga a rayuwa in ka tuna ga abin da Allah ya ce ga dadin da zaka ji in kai hakuri a aljanna ga kuma kaddarori da Allah ya kaddara maka kai ba zaka shiga hanya ta ta'addanci ba duk halin ku da zaka tsinci kanka shine
kawai na'am mun gode kwarai da gaske doctor daga karshe idan zaki ba wa mata shawara daya akan su rika kula musamman waɗanda ake iya ruda su suje su aikata maganin lifufuka daga baya suna nadama
to abu daya dai gaskiya da zan yi kira ga mata shine ya zamana kamar akwai abin da ake kira support akwai kamar tallafawa a tsakanin juna kamar yanda Umma Amir ta faɗa idan kin san kai na da matsala a dole akwai wanda zaki iya yi wa magana ko wani da kike ganin yana sama da ke da zaki iya wa magana ya baki ɗan shawarwari kuma ko ba wai wani ko kin san mata da wasu akwai masu zurfin shike su gaba su je suna yaɗa zantuttukan su ba ai akwai asibitoci kuma akwai kwararren likitoci da zasu iya zuwa ku je ayi magana a samu mafita a irin wannan abin to gaskiya mata dai su kula da tarbiyya su san addini su san abin da Allah ya ce sannan kuma su kula su sa ido sosai akan tarbiyyar ƴaƴansu da su kansu
na'am mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5555 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Wa alaikum assalam barka da warhaka
Muna da Alhaji Musa Garu mai radio da recorder kwar kawo Kaduna Nigeria
To Alhaji Musa muna jin ka
To alhamdulillah gaskiya an tattauna abubuwa masu matukar muhimmanci kuma wannan malama da sai wannan fasin bacci akan wannan al'amari dakta din na gaskiya sai kokari mutuka kuma yau wadudin ya bada mutuka sosai saboda duk irin abin da za a tattauna an yi bayanin abin da masa kuma ya kamata a ce su mata mata fa su fahimci cewa yau idan mijinki yana dan nuku-nuku ne to bai kamata shi goye bayan shi a wannan nuku-nuku din ba sai na kamar yadda ta kawo misali akan wannan yarinya ta Kano a ni ba ai bai kamata a ce ita mijinki ya dauki yarinyar mutane ba yadda ba san take sosai ta san zafin haihuwa ta san zafin reno ta san duk abin da kika sani amma a ce ki koya yarinya ya kwana da kwanaki kuma ki tawar baki san menene yake tafiya ba dan da akwai matsaloli da yawa kuma abubuwan da yake faruwa kamar yadda ke magana da mu akan in ka ta karantar da yarinya bangaren addinin islama din nan ko yana da matukar muhimmanci dan idan ba su san addinin musulunci to duk abin da za a yi wallahi ba za ki ga sai abin da bai dace ba komai za ki ga ilimin nan zai zama linzami akan ta kace ne miki fatan alkari Allah iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garu mai rayuwa da koda kamar kanka gurin Najeriya ta ki lafiya
mun gode Alhaji Musa yanzu a gurguje ga kira na karshe daga jihar Niger
Assalamu alaikum kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba
to mallam Ibrahim muna jin ka a gurguje
to alhamdulillah lalle ilimi wajibi ne kuma dole a yi shi amma kuma ilimi ba hukunci gaskiya fa yana raguwa sosai domin saboda duk wannan ainihin tsari da muke ciki da Allah ya hukunci akwai ilimin na addini sannan kuma akwai hukunci na Allah da Annabi to duk wannan matsalolin ba za su kasance a wurin mu ba abin da zan faɗa kenan
to mun gode Masu saurare da wayan Malam Ibrahim daga jihar Niger aka kawo karshen daukan wayoyinku a wannan lokaci. Don haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta tayani gabatarwa Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya bada umarni da Mr. Al Santos da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.